أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Acika pada tafsirin suratul Anfal ayat syafu gawatam Ramadana hijrata ma'aiki alaihi salatu wassalam syekara tadu daya natalimu da'arbain da'u. A'udhu billahi minna syaitanir rajim. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. الله سبحانه وتعالى يا بيان أكن سبب يا قص سبب a kashe su kamar yadda ya fadi cikin wannan farko-farkon suratul Hashr, abinda ya sa aka yi abinda aka yi wa Yahudawa na Banu Nadir da Banu Qurayza da Banu Qaynuka. عشان يجي ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. في جن آيوني دا مكي مغانا إرنسو شكي القرآن ودن دا سكي تفنوني سكي تنجا صلو نمغانا تحنير كارا وسو كلموني دا مفردات أو سورة يكما شريسو domin nuna wa larabawa iya larabci irin na Qur'ani. Kasancewa a fi'ili mudarafi idan ya zamo majzumi kana da wajhi guda biyu, ko idghami ko kuma hukul idgham, to shine dai wajhin sai ya zo can cikin suratul Hashr, shi ne wa man yushaqqillah, saboda an yi idghamin qaful guda biyu an hada su da shadda. Ɗayan kuma ya zo a nan wa man yushaqqillah, wa man yushaqqillah za ka ce lam yamudda, za ka ce lam yamdud, lam yamudda, lam yamdud, da idghami ko da fakku. Shi yasa wasu wurare irin wannan sai yake zuwa da qira'o'i guda biyu, kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu man yartajid minkum an dinihi, a wani mustahafi an rubuta da dalil guda daya, shi ne sai aka karanta da idghami man yartadda minkum. A wasu kuma da dal biyu shi ne aka karanta da fak, shi ne man yartadid minkum. Wajhi ne guda biyu na mudari sananne wanda karshe-karshen alfiya ya kawo wuraren da ake jawazin idgham da kuma fak din gaba daya. To shi ne kuma anan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya cire wa rasulahu a can cikin suratul hashr wa man yushaqqi Allah fa inna Allah shadidul iqab. Ba kawo sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba, duk wadanda suna da asari cikin ilimin baya ilimin ma'ani suna da sababi, ba haka kullum bane ake yin larabcin da aka ga dama. To shine anan zalika bi annahu shaqullah wa rasula, an saukanta mala'iku an ba da umarni a dakikansu ko karshen wuyansu, fadribu fawqa a'naqi, sannan wadribu minhum kulla banani, sannan duk bananin su adaka, duk banani daga gare su adaka. Wannan duka bi annahu shaqullah wa rasula, saboda sun ja da Allah da manzansa, sun ja da Allah da manzansa. Asalin kalmar daga shakka ne, daga shakka, misali shakkar tamra ko shakkar tamr, misali ka zaga dabino ka fare shi ka raba shi biyu, ɗaya rabin yana gefe ɗaya yana gefe, ko kuma raba gida duk, ko kuma tsaga itace yin faskare guda ɗaya ka faskare ɗaya su gefe ɗaya su gefe. Wannan shi ne asalin kalma mina shifki, daga bangare guda ɗaya a bangare guda, ɗaya kuma a bangare guda. Shi yasa idan aka ce mushaqa ana nufin mutane ne suna haɗe, to sai suka dare suka zama kashi biyu, to shi ne ake cewa masdari shiqaq, shiqaq, ko a ce mushaqa, mushaqa. Wannan shi ne inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa in khiftum shiqaqa bainihima, idan ma'aura guda biyu suka yi shiqaqi, ma'ana ɗaya can ra'ayi ya bambanta, to shi ne shiqaqtu. To daga nan ne aka dauko wannan kalma mina shiqqi, saboda shi wannan ishtiqaqin yana daukan ma'anoni da yawa. Akwai shaqqa ya shaqqo shi kuma, saboda inda aka dauko kalma to wannan shi ne zai bada ma'anarsa, ba wai lafazin kalma bane, lafazin kalma ba hujja bane. Ma ishtiqaqin sa a ina aka dauko wannan kalma, wannan shi ne hujja. To shi yasa zaka ga kalmomi biyu zuwa uku sun zo lafazi ɗaya amma ma'anarsu daban-daban, saboda inda aka ɗauko su daban-daban. Misali ya buguna, inda ya zo abunan wa ya buguna fil ardi fi ghairi alhaqi, an ɗauko min albaghi ya zamanto ma'anarsa wa ya zulimuna fil ardi ko wa yufsiduna fil ardi, saboda albaghi din danniya ne da kuma zalunci da barna. To ganin masdarin to shi ne ma'anar fi'ilin, amma inda Allah subhanahu wa ta'ala misali yake cewa abunna afaghaira dinillahi yabghuna ko afaghaira dinillahi tabghuna, wannan kuma an dauko shi min albughyati, masdarin sa bughya shi ne neman abu. To haka nan karka dogara da lafazin kalma, ka dogara da inda aka dauko shi. To ganin wannan ya nan shaqullah wa rasulahu, an dauko shi min ashirki, shi ne gefe guda, wannan yana gefe, wannan yana gefe, ma'ana Allah da manzo suna gefe guda, su kuma suna gefe guda, ba su haɗe da Allah da manzo sun tafi bai dai ba. Wannan shi ne ma'ana din. To shi ne ya ce wa man yushaqqi Allah wa rasulahu, farko da ya ce an azabtar da su duk abin da aka musu nan na baya da aka yi bayani saboda wannan ne aka yi to sai nuna wannan abin da aka musu din a duniya ne menene hukuncin wanda ya tafi gefe guda yake bin Allah da manzo suna bangare guda menene hukuncin sa a lahira ma'ana ana hada hukunci guda biyu ne a duniya ga abin da aka musu to a lahira fa me za a musu to shi yasa wa man yushakiki Allah wa rasulahu fa inna Allah shadidul iqab din ba mafhumi bane daga mafhumin abin da ya gabata hukunci ne daban wannan hukuncin su na duniya hukuncin lahira kuma duk wanda ya ja da Allah da manzo ya koma gefe ya kibin su to fa inna Allah shadidul iqab Allah subhanahu ta'ala a gobe kiyama yana da azaba mai tsanani zalika yana ishara zuwa abinda aka musu a nan duniya a yakin Badar fadribu fawqa al'anaqi fadribu minhum kull banan sannan kuma wa man yushakiki Allah wa rasulahu fa inna Allah shadidul iqab hukuncin wanda yayi haka a gobe kiyama wato yana da azaba wanda yake hukuba wanda yake fi sanani al-iqab masdari ne na aqaba yu'aqibu mu'aqabatan da kuma iqaban kamar da Ibn Mali al-Fiyasi yake cewa li fa'al al-fi'al wal mufa'ala wa ghayru ma marra wa ghayru ma marra as-sama'u al-adala fa'ala masdarin sa ko fi'al ko mufa'ala in kaga fa'ala ya zo da wani masdari banda wazanin nan guda biyu to sama'i ne ba kiyasi bane sama'i ne to saboda haka wannan aya da wancan ta suratul hashr to mun bayyana bambancin su wa man yushakiki da kuma wa man yushaki idghami da fawqu sannan dalilin da yasa a can ba a kawo rasulahu ba wajhi bine a cikin ilmul ma'ani wajhi na farko saboda an fadi rasulahu din daga baya saboda menene zalika bi annahum shaqullah wa rasulahu to shine aka ce wa man yushaki Allah fa inna Allah shadidul iqab saboda duk inda aka kama sunan Allah to kai sai Allah da manzo ba sa rabuwa shi yasa ake musu damiri daya ba a musu su biyu damiri na tasmiya a ayoyi da yawa wa man yasi Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahuma maimakon wa yata'adda hududahuma kaman wannan hakanan inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa inna Allah wa rasuluhu ahaku an yurduhu maimakon an yurduhuma kaman wannan suna nan ire-iren su da yawa wasu a damirin fili wasu a damirin haka na isimi ya yi wadannan abin istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'aku damirin da yake cikin da'aku guda ɗaya ne bai ce idza da'awaku ba da tasniya to dan Allah da manzo abu ɗaya ne imani da Allah imani da manzo imani da Allah abu biyu ne wato ba sa rabuwa wanda shi yasa kuka ga rukunan musulunci ba su zamo abubuwa guda shida ba yadda yara suke kidaya shi shida ika duba za a ce ma rukunan musulunci an ta shahada Allah la ilaha illallah ko shahadati Allah la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wannan din ne guda biyun aka hada in zaman to guda daya ba dan haka ba ita shida zai zama shahadatu Allah la ilaha illallah shahadatu anna muhammadar rasulullah wa iqamus salati wa itaus zakati wa sawm ramadan wa hajj bai ta ga shida ne amma kasancewa Allah da manzon abu ɗaya ne to shine ya zama to rukunai guda biyar to shi yasa anan aka ce a can aka ce wa mun yushakillaha fa inna allaha shadidul iqab ko an ambaci sunan manzo ko ba ambata ba sun hade da Allah subhanahu wataala sun zama to a abu guda tababin wato tababin hukunci saboda abubuwa din kala uku ne akwai inda ake hada Allah da manzo akwai inda ake ware manzo shi kadai akwai inda kuma ake ware Allah shi to rai sanin wannan shine zai kawo rashin sanin darajojin manzo Allah wani abu ne wanda idan aka ga yawa manzo Allah sai ka ce ko an yi shirka saboda rashin sanin wannan duka abubuwa guda uku da su ne inda Allah subhanahu wataala ya hada su cin tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'ziruhu wa tuqiruhu wa tustafihuhu bukratan wa asila yace tu'minu billahi wa rasulihi al-iman din haki ne da ya hada Allah da manzo wa tu'ziruhu wa tuqiruhu kuma haki ne na manzo wa tustafihuhu kuma haki ne Allah to sanin wannan zai taimaka ma wajen fayyace kowanne abu fillafilla da ajiye shi a gurbinsa misali waɗanda in an yi tawassuli da manzo Allah suke cewa an yi shirka to rashin sanin wannan ne kamar yadda wasu da ake ce ma ƴan haƙiƙa su kuma kowanne abu za a ce ai Allah ne ko kuma irin waɗannan kalmomi na sabo duk rashin sanin fayyace wannan ne akwai haƙƙin Allah shi kaɗai da zarar ka haɗa shi da manzo Allah ka fita musulunci haƙƙinsa ne shi kaɗai misali bauta ko addu'a da zarar ka bauta wa Allah ka bauta wa manzo Allah shi kenan ka zama mushriki ka zama kafiri ba a bauta wa manzo Allah amma imani gaskanta su fa dole ka gaskanta Allah ka gaskanta manzo Allah a biyayya ba dole ka bi Allah ka bi manzo Allah sabo ka saba wa Allah ka saba wa manzo Allah duk daya akwai abuwabi da suke haduwa da zarar ka raba su din shi yake zaman to shirka da kafirci akwai kuma wanda ba su haduwa da zarar ka hada su shi nan ne yake zama shirka da kafirci to rashin sanin wannan shine ake ta ba da fatoyi marasa tushe marasa amfani shi sa Maulana Sa'adatul Anam Sheikh Ibrahim Nyas yake cewa idza qulta abdullahi sayyidu khalqihi fa qul fihi ma kashita la taktashi itwa ko la taktashi kufra shi haƙin manzo sallallahu alaihi wasallama a duk girmansa da duk darajarsa bawan Allah ne bai fita karkashin ubudiyar Allah ba sannan kuma duk girmansa da darajarsa shi halitta ne cikin halittun Allah makhluqi ne ba khaliq bane shi waɗannan abubuwa guda biyu su ne asasin abin da ya bambanta Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka sauran wasu abubuwa za mu so mu yi bayani akai inda Allah ya ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama to shine anan wa man yushakkillaha wa rasuluhu wa can wa man yushakkillaha fa inna Allah shadidul iqab na'am
ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار
ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار ذلك تيقبات أبايا إشارة زواج درب الأعناق dukan saman wuya ko dakan banani da muka karanta zalika bi annahu shaqullaha ma'ana zalika darbu فضربوا فوق الأعناق وضربوا منهم كل بنان أنهم كما إشارة أنا يمسني سبودا أسلي كتزا za shi ne mujarradin ishara nunawa idan ka kawo alif bayan sa kadai to yana nuna wai abin da kake nunawa bai yi nesa ba bai yi kuma kusa ba kamar saka sakiya sannan kuma idan ka ka hada alif din da lam yana nuna yana can nesa amma wani lokaci nukta balaghiya zai sa nesa a ce mishi zaka ko saka tsakiya a ce mishi zalika ko kusa a ce mishi zalika wannan sai ka tsaya ka karanta ilmul ma'ani da dikka amma asali a nahawce wannan shine bambancin su shi kuma wannan kadin damiri ne wannan wanda kake nunawa shi sai yake bambanta damirin yake bambanta zaka ce zalika ko kace zaliki ko kace zalikuma ko kace zalikum ko kace zalikunna yake bambanta saboda ana duba suwa ake magana a kansu to anan zalikum wancan azaban da aka nuna muku aka yi batun sa a baya cewa za a yi wa duk wanda ya ja da Allah da manzon sa nan to fazukuhu kudandana shi auku kuma wancan duka da azabtarwa a yakin Badar wanda aka yi batun sannan ku dandana shi to saboda haka anan mafi kusan wannan ishara zai koma kan shadidul iqabi ne waman yushaqiqillahi wa rasulahu fa innallaha shadidul iqabi wannan al-iqab din da ake magana akan sannan ku dandana shi wannan azaban ku dandana shi wa anna lil kafirin azaban nar sannan su kafirai gaba dayan su ba wadanda suka zo yakin Badar ba suna da za a musu azaban wuta gobe kiyama to shine anan malaman tafsiri suka yi sabani shin wannan zalikum din da wancan zalikan nan duka suna isharan abu guda ne in suna isharan abu guda ne wanne abu suke ishara to shine wadanda suka ce ishara ne zuwa ga fadribu fukul anaki a wadribu minun kulla banani din suka ce ai wadannan abubuwa guda biyu zalika din kuma wani lokaci ana amfani da shi tasniya abu biyu sai a nuna abubuwa duka da zalika kawai shige yin da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa la faridun wa la zikr sai ce awanun baina zalika wannan zalika yana komawa zuwa ga faridun da zikr din kaga tasniya ne abubuwa guda biyu ne kenan saboda haka zalika zai koma fadribu fawqal anaqi zalika zai koma wadribu minhum kulla banan nau'o'in azaba guda biyu ɗaya azaba wanda yake nuna halakar ta saboda dukanka ko dukan saman magogoro jiya mun fassara fawqa al-anaqi sama da wuya ana nufin karshen magogoro shine karshen wuya kenan sannan sama da wuya ana nufin kai saboda sama da wuya karshen magogoro ne kai kuma yana sama da wuya to kowanne kinaya ce anil katli in aka dake ka aka zaka mutu aka daki karshen magogoronka zaka mutu nan ma to shi aka ce wadribu minhum kulla banan sabab kan bayanin da jiya muka yi domin a nuna cewa duk wanda aka kashe shi aka kashe, sannan kuma shi za a tayar a gobe kiyama. Wannan misala ce da kun karanta jawharatul tauhid da shuruhi na jawharatul tauhid, sun yi malamanmu na ashaira sun yi bayani a kansa, cewa idan mutum ya rasu gobe kiyama, aininsa za a tayar ko artinsa za a tayar. Wannan misala ce muhimmiya wanda ayoyin Qur'ani suna ishara a kai, ba sa fito da abin baro-baro, saboda sirrin Allah ne. Ma'ana aini ne, waɗanda suka ce ainin mutum za a tayar, abinda ake nufi da ainu shi ɗin ne sukutun yadda yake a duniya, haka za ta shi. A wannan kauli, idan mutum baki ne, misali, to lokacin da za a tashe shi ma baki ne. Izabtin yadda yake duniyan nan haka, to haka za a tashe shi. A ɗaya kaulin cewa ardi za a tayar, to zai yi shi baki ne a duniya, in ya tashi ya zama fari ne. Saboda asalin dan adam din fari ne, a asalin dan adam zai tashi, ba asalin launin da ya mutu ko ya rayu a kai ba, ba asalin wannan ba. To waɗanda suka ce idan mutum za a tashe shi a gobe kiyama, suka ce ainunsa za a tayar din, hujjarsu wannan aya ne, wadribu minhum kulla banan. Banan din yadda ce muka yi bayani, kowanne mutum da nasa, yadda kake a duniya haka aka tashe ka, za a tashe ka gobe kiyama. Waɗanda kuma suka ce a ardi ne ba aini ba, sai suka ce a yan aljanna babu bakakin mutane. In dai ɗan aljanna ne fari ne, balarabe tas, yadda kakansa annabi Adam yake haka yake. To saboda haka idan aka ce za ta da aini, mutum bakin mutum ya mutu, in ya tashi ma bakin mutum, kaga zai kasance zai shiga aljanna yana da bakin fata ko launi baki, da wannan launi zai shiga. Masu kauli na farko suka ba da ansa cewa a'a, ai akwai wani ruwa ne bayan an tada mumane a launin su yadda suke, akwai ruwa wani tafki wanda za a ce su je su yi wanka, in suka je suka yi wanka suka fito, sai su zama to farare ta suna kyalli. Gani, wannan mabahisi ne, mabahas ne na ilimin tauhid, wanda farko lokacin da ka shiga karanta waɗannan mabahis din, zaka kusaci wasu masail ne marasa tushe ko gagale ne, amma ka bi tadabbuk na cikin Qur'ani zaka same su da asali. Kuma abinda yasa iyayen mashayira suka kusa cikin binciken wayannan abubuwa, saboda mutazalawa sun fito suna magana akai, suna tatabka sabo. To duk abinda mutazalawa da wasu firaka abin batila dalla suke kusa kai, suke tattaunawa su yi ta sabo a kai, su kuma sha'ira za su shigo su nemo gaskiyan abin. To saboda haka ne kaga kenan dukannin guda biyu daban-daban ne, fadribu fawqal anaki daban, wadribu minhum kulla banan daban, zalikan nan zai koma ɗayansu ne ko dukkansu, zalikum dinnan zai koma ɗayansu ne ko dukkansu. To saboda haka a siyaki na aya na farko, zalika bi annahu shaqullahu wa rasuluhu, zahirinsa yana nuna yana komawa kan fadribu fawqa al'anaki ko wadribu minhum kulla banan, ko kowanne daga cikinsu. Idan zai koma kan ɗaya ne, to ya fi kusanci da ya koma da wadribu minhum kulla banan, wanda wadribu minhum kulla banan din yana nufin kowanne ɗaya cikinsu, abinda ya sa aka masa wannan, saboda ya ja da Allah da manzo. saboda ishara ne da banatin ishara ne kowa za ta ce shi shi kadai idan kuma aka ce fadribu fawqal a'naqi abinda kake nufi shine kashe su da aka yi din ba an kashe su saboda mugunta ko gaba ko kiyayya bane wato sun ja da Allah da manzo Allah mahalicin su ya musu komai dukkata da abinda suke bukata ya musu suka ja da shi sun cancanci ya kashe su sannan kuma manzo halittan Allah mafi daraja a doron kasa kyautan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su shi kamar yadda ya zo innama ana rahmatul muda wa innama buistu rahmatul muda da ya zo a hadisi shi manzo Allah wata rahama ce kyautan Allah ne zuwa ga dukkan halittun Allah dakka au jalla ko min karancin halitta ko min girman halitta manzo Allah kyautan Allah ne zuwa ga wannan halitta din kowanne halitta da wannan halitta da wannan kyauta da wannan rahama yake rayuwa da babu manzo Allah babu halitta da babu manzo Allah babu ni'ima babu duk abin da dan adam ko dukkan halitta ke rayuwa da shi to kaga wanda yake wannan ya koma gefe shi ma manzo ya koma gefe to ya cancanci a yi masa hukunci mai tsanani kamar kisa to saboda haka ya bayyana menene ya bayyana dalilin da yasa aka kashe su din shine shikaki komawa gefe da kin bin Allah kin bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma ishara ta aya ta biyu wanda mai jan bakin mu ya ja yanzu zalikum fazukuhu to zalikum yana komawa zuwa ga wannan iqa kauli mafi kusanci da siha da Allah ya ce fa inna Allaha shadidul iqab sai ce zalikum fazukuhu wannan ukuba wannan iqab mai tsananin nan wanda aka nuna muku shi aka yi batun sa a ayar da ta gabata ku dandane shi to cewa wa annalil kafirina azaban nari din wato hukunci aka kawo umumi na dukkan kafirai zalikum fazukuhu hukuncin kafiran da suka yaki manzon Allah a ghazwatu badar su ake magana da su to kada a yi magana a kan su kadai a tsammaci cewa sauran kafirai ba su da irin wannan hukunci to shine aka ce wa annalil kafirina azaban nar haka dukkan kafirai wanda suka kafirce wa Allah suka kafirce wa manzannin su a kowanne zamani za a azabtar da su azaba gobe kiyama na'am
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير أن الله سبحانه وتعالى يا كرا أهل بدرني جد ذامو زومي بياني a wannan aya wasu na cewa ana magana akan wadanda suka halarci Badar ne kadai ba wani wanda zai shiga shi akwai wanda suke ganin cewa yana da umumi kamar da bayanin zai zo anan ya ayyuhallazina amanu wannan ikhtisasi ne aka ake ce mishi. Mun sha bayani a tafsirin mu cewa aka ce ya ayyuhal ladina amanu, hukunci ne, umarni ne ko hani wanda yake banci mumini. Shine fa'idar kawo lafazin haɗin nan ya ayyuhal ladina amanu da abinda kace ayyuhan nas, ayyuhal ladina, to ko ayyuhaza misali yana zama ikhtisasi, kana kiran wasu mutane ke fantattu da wani hukunci ko da wani umarni da abinda ya kamada ne, abinda ya kamada haka. Wannan ya zo wurare guda 87 a cikin Qur'ani. Ya yi wallazina amanu wurare da yawa wajen 87 cikin Qur'ani. To anan Allah da yace idza laqitumul ladina kafaru zahfan, idan kuka hadu da kafirai wadanda suka kafirce, zahfan din zahifina, imma ku ne zahifina wa imma kafiran ne zahifina wa imma dukkanku. Kalima ta zahaf asalinsa a larabci kace zahafa zaidun, shine zaidu yana ja yana tafiya kadan har ya kusanci abu, ko kuma kace ja da gindi, ja jangindi, ka dinga turawa haka, ka dinga tura kanka haka har ka je. Aka sin haba yahabu, aka ce haba shine rarrafe, shi kuma wannan zahafa ka zauna ka dinga tafiya a zaune haka, kana tura kindin ka dufuranka haka, wanda zai dauki lokaci kafin ka tafi inda kake so ka tafi, saboda ba sauri, ja da gindin ba sauri. To shine asalin zahafa a larabci. To shine idan aka ce zahafan shine mutane ne wato tari, waɗanda saboda yawan su ba zai yi su sauri ba, saboda yawan su ba zai yi su dinga tafiya da sauri ko su yi gudu ba. To wannan ne, to kamar Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ne, ya ayyuhal ladina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahfan, ya waɗanda suka yi imani, idan kuka hadu da waɗanda suka kafirce kafirai saboda yawan su, tafiyan su baya ja, ko kace kuka hadu da kafirai suna da yawa makil, fala tuwalluhum al-adbar, aw ko kuma idan kuka hadu da kafiran a wannan hali na zahab. Shi yasa malaman irabin Qur'ani suka ce zahafan dinnan masdari ne muawwal, masdari ne za a yi tawilin sa zuwa wasfu sai a mayar da shi hal, ya zama hal. Idza laqitumul ladina kafaru zahifina, sai zamanto su kafiran su ne haka, aw ko kuma su mumunan waɗanda ake kira din su ne a wannan hali, ko kuma dukansu. Kenan zafan dinnan zai iya ɗauka nuna yawan kafiran ko kuma yawan mumunan ko kuma yawan kowanne daga cikinsu. In ka ce yawan kafiran, masdarin ka awwala shi ka mayar da shi hal na alladhina kafaru. Idan kuma ka ce yawan mumunan, ya zama hal ne na damirin da aka yi mukhatabar mumunan, shine idza laqitum zahifina ko idza laqitumul ladina kafaru hala kauni alladhina kafaru zahifina ko hala kaunihim zahifina, ko idan kuka hadu din ku da kafiran kowannan ku zahifina kowanne. To shine a waɗannan halayya guda uku, idan ka ce hal din na kafirai ne, to shine zahiri, saboda anan an hana mumunai ne, wato in suka hango kafirai suna da yawa su gudu, kaga kenan zafan din ya zamo hal, in a hali ne ya zamo hal na alladhina kafaru, shine daidai. saboda wannan ayar da za ta zo a nan gaba zai fayyace mana da wannan zai fayyace cewa wannan hal din in dai a hal ne ba a bari a mastari ba ya zama halin kafirai shine saboda in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 wa in takum minkum 100 yaghlibu 1000 min alladhina kafaru wanda zai zo saboda wannan saboda wasu irabin da malaman nahwu suke wa ayoyin qur'ani ba kowanne ne karbabbe ba ba kowanne za a karba ba wani malamin nahwu zai yi wa aya irabi irabin da yayi wasu daga ciki wasu ayoyin qur'ani su karba sai a hurufin su karbi wannan irabi su ce eh yayi wasu daga cikin irabin kuma wasu ayoyin qur'ani su ki karba to saboda haka idan anan kace zafan din zafan din hal ne na mumunai to ta yaya mumunai saboda yawan su da yawa ne sannan kuma a ce kar su gudu suna da yawa ta yaya za su gudu mai mutane suna da yawa kar su gudu to saboda haka sai dai idan aka ce hukuncin kawai iri daya ne kawai an hana mumini guduwa a gunyaki su suke da yawa ko kafirai ne suke da yawa ko kuma kowannen su yana da yawa gudu din ala kulli hal haramun ne to idan aka ce haka to girabai guda uku nan duka za su karbo amma zahirin ayar ba haka bane saboda yana nuna wa man yuwalli yawma idhin duburahu illa mutaharrifan din yana fayyace wannan in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 zai zo ya fayyace wannan haka al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'fa zai zo ya fayyace wannan daga ciki to saboda haka anan zahafan idza laqitum alladhina kafaru za'fan sifaje za'fan halni ko in ya zama sifa in ya zama to sifa to zai zama to maf'ulun li'ajlihi in kuka hadu da kafirai saboda ya zama saboda suna zahafi falatu walluhum aladbar saboda suna zahafi falatu walluhum aladbar aw ko kuma lokacin da suke makil falatu walluhum aladbar dayan kuma idan mumunan su ne suke makil suna da yawa to wannan dama sanannen abu ne mumunai da yawa ba za su gujewa kafirai kadan ba to shine anan yace falatu walluhum aladbar ma'anan wannan shine kar ku gudu shine kinaya ce anil hurubi wa anil firari juya baya ma'ana gudu kenan ma'ana ku tinkare su gaba da gaba kar wanin ku ya kuskura ya juya da baya ya gudu to dake anan hukunci ne a dungule Allah ya hana a gudu amma bai fadi hukuncin guduwan ba kafirci ne makruhi ne haramun ne in ka gudu huta za ka shiga ko guduwanka ba zai hana ka shiga aljanna ba to shi ne sai ya yi bayani wa man yuwallihim yawma idhin duburahu duk wanda a wannan ranan ya juya da baya ma'ana ya gudu tunan ne inda dazu nake magana a kai shin wannan aya tana magana a kan musulman Badar ne ƴan Badar ne ko hukunci ne yana daukar dukkan musulmai na duniya wadanda suka ce wannan aya ta sauka ne a kan musulmai na Badar mumanan Badar saboda mukhataba idza laqitum alladhina kafaru za'fan siyakin magana ana magana ne a kan ghazwatu Badar sannan kuma saboda yawma idin din wa man yuwallihim yawma idin duburahu kaga yawma idin din nan tunda ana magana akan ranan Badar kaga yawma idin ana nufin ranan Badar duk mutum da ya kuskura ya juya ta baya ya gudu wadanda kuma suka ce a wannan aya ba mutanen Badar bane, suka ce hukunci ne ga mamme duk musulmi a yakin jihadi na musulunci, duk wanda ya gudu hukuncin har da shi. Suka ce yawma izin din, suka ce yawma zahafi ne, yawma zahafi kawai. Idza laqitum alladhina kafaru zahafan, kamar ya ce yawma iz zahafa al-kuffar aw yawma iz zahafa alladhina kafaru, ranan da kafirai suka taru makil a ranan. Kaga in haka ne ba ayar ba tana magana akan mutanen Badar bane kadai, to saboda haka wanda suka ce ayar tana magana akan mutanen Badar, yawma idin suka ce yawma Badar ake nufi. Wadanda suka ce hukunci ne ga mamme ko yaushe ko wanne zamani ko wanne musulmi, suka ce yawma idin yawma zahafi kawai, ranan da musulmai suka haɗu da tarin kafirai kawai. Wanda kuma wannan shi ne wanda jumhurul mufassirin suka ayyada suka karfafa, saboda idan tafsiri ya bambanta kowa ya kafa hujja akan ingancin tafsirinsa da ayar Qur'ani, to Qur'anin ake bari sai a koma hadisi. Saboda in akurna ko Qur'anin ce ne kowa yana da dalili. Yanzu yau ma idin ranan Badar menene dalili? Ai tun daga aka kama daga kama akhraja rabbuka min baytika bil haqqi wa inna fariqan min al mu'minina la karihun, kai tun farko ma yasalunaka anil anfali, al anfal ganimomi na ranan Badar, wannan zai nuna maka yau ma idin din ranan Badar ake nufi. Kaga hujjoji ne cikin ayoyin suratul anfal, wanda kuma yace yau ma idin yawmaz zahafi, saboda idza laqitum alladhina kafaru zahafan, kaga kowanne yana da hujja, to wa yake da gaskiya? To zaka dau hujjan Qur'ani wannan kafar wannan ne, to a aje duka hujjojin na cikin Qur'ani a koma hadisi. To da aka koma hadisi sai aka ga manzo sallallahu alaihi wasallama cikin as-sab'ul mubiqat, wasu abubuwa guda bakwai masu halakar da musulmi, wadanda kowanne da zai sa musulmi cikin wuta sai yace cikin bakwai din, sai yace at-tawalli yawma zahafi, da juyawa ranan da abokanan gaba suka yi taro maki. Kaga shikenan, wa yake da gaskiya? Wanda ya fassara yace mun yi wallihim yawma idzin duburahu yawma zahafidin, shine fassarar sa gaskiya, saboda hadisi sahihi ya ayyada shi. At-tawalli yawma zahaf kabira ce min al-kaba'ir, akan kowanne musulmi. Shikenan, wannan shine kauli sahihi. Wannan aya ya ayi walladina amanu idza laqitum alladina kafaru zahfan fala tawallum al-adbar wa yawallim yawma idzin duburahu, dinnan yana magana akan dukkan musulmai na duniya a kowanne zamani a kowanne wuri, duk wanda ya gudu a gun yaki da sharuda da zai zo a nan gaba. Sharuda wannan waɗannan ayoyi mutlaka ne, an kayyade itlaqin da ke cikin wannan aya a ayoyin da za su zo a nan gaba. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن تكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. har zuwa karshen aya, wannan annan ana nuna komin karancin mai, to duk wanda ya gudu a cikin suranin jihadi to ga hukuncinsa wa ma'awu jahannama. Sannan a can gaba sai Allah ya ce a wannan din bari a saukaka. Idan musulmai sun kai 20, to abokanan gaba kafirai su 200, to a cikin 20 din duk wanda ya gudu dan wuta ne. Idan kuma musulmai sun kai 100, abokanan gaba sun kai dubu. To a cikin darin duk wanda ya gudu da mota ne. A hakan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya zo ya rage. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله هذا سوك يا سام إذن مسلمين دارين تو أجكين دارين دوان ليقودوا كافرين دارين دوان kaga ita sauki yayi can 20 da 200 nan kuma 100 da 200 can 100 da 200 ku 100 su 200 nan kuma ba 200 da 200 an samu sauki yayi to saboda haka itlakin wannan aya da muke magana cewa wa man yawlihim yawma idin duburahu dinna duk wanda ya kuskura ya mutu ranan zahaf yadda muka ayyada a duk wanda ya kuskura ya gudu in har adadin musulmai sun kai 100 su kafirai ba su wuce 200 ba ko sun kai 1000 su ba su wuce 2000 ba to anan ne yan wuta din ma'ana kuyudi guda uku ne kafin ka zama dan wuta in ka gudu a gun yaki saboda haka ne kun karanta ilimin mantiki ko ilimin ma'ani za su ce muku a jumla akwai umda akwai fadla ko kuma za su zo su ce muku akwai musnad ilayhi akwai kuyuti misali illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ati wayna abubuwa guda biyu da kuma al'ana khaffafa Allahu anku wannan su abubuwa kenan in ka cike wayna abubuwa guda uku in ka gudu kai da mota ne amma idan baka cike ɗayan ukun nan ba kana da uzuri uzuri na farko illa mutaharrifan liqitalin canja salon yaki anan ya ce illa mutaharrifan saboda duba ma'anan man din ma'anan man mufradi ne wannan wanda ya gudu sai dai mutaharrifan liqitalin canja salo na yaki ne yasa ya gudu ba gudun tsoro bane gudu ne na yaudaran abu abokin gaba ko yi mishi fulan cikin abinda Khalid bin Walid a ghazwatu na mutaye lokacin da ya ga tarin rumawa su kuma gaba ɗaya adadin su su dubu uku ne rumawa su dubu ɗari biyu ne a gara tun yayin yawa Jafar bin Abi Talib ya shahada sai Zaid bin Harisa ya karbi kumandari shi ma ya yi shahada sai Abdullahi bin Rawa sai ya yi shahada dama manzo ya ce idan Ja'far ya yi shahada to Zaid bin Harisa ne jagora idan Zaid bin Harisa ya yi shahada ya ce Abdullahi bin Rawa shi ne jagora amma bayan Abdullahi bin Rawaha bai nada kowa ba yadda ya fada Ja'far ya yi shahada Zaid bin Harisa ya yi shahada Abdullahi bin Rawaha ya yi shahada dama tun kafin a fita sahabban manzo wanda suka san manzon Allah suka ce wa Ja'far da Zaid da Abdullahi bin Rawaha idan kuna da wasisi ku rubuta ku tafi bayan da zai manzo ne fadiya ku ya saba tunda yace idan Ja'far yayin shahada wani idan Zaid yayin shahada wani nan duk kudin da yace in sun yi shahada in shahadan nan ba za su dawo Madina ba ya fadan abu ya saba
danga abun abu tafa wadanda suka san wane ne manzon Allah suka gano haka to shine karshe mutane suka zo suka taru a gaban manzon Allah me yake faruwa ba labari dakaru sun tafi kuma ga su da karfi me yake faruwa babu labari sai manzo sallallahu alaihi wasallama yace abinda na gaya muku shine ya wakala kun ga wannan ma sanin gaibu ne ai abinda na gaya muku shine ya wakala yace Ja'far yayi shahada Zaidu yayi shahada Abdullahi bin Rawaha yayi shahada sai aka samu wani takwabi cikin takubban Allah shine yayi jagora yanzu suna dawowa da nasara to mutane suna tafi ta waye nufi da takwabi cikin takubban Allah saboda a lokacin Khalid bin Walid bai shahara ba cikin sahabbai bai ma jima da musulunta ba Allah Allah ake a dawo a san wane ne wannan takwabin cikin takubban Allah har da tare aka fitar tare masu kawo labari ai wannan takwabin Allah da manzo ya fada ai Khalid bin Walid ne suka kawo labari to shikin wannan shi Khalid bin Walid da ya tabbatar da ba zai yi mutane 3,000 su tunkari rumawa 200 ba saboda da farko 200 a gumurzun da aka yi to su rumawa suka janye duk da adadin musulmai su 3,000 ne suka janye suka aika aka kawo musu gari dakarun sojoji 200 ba sun ga 200 ba sai Khalid bin Walid bayan an kashe Abdullahi bin Rawaha da ya dauki tuta yace bazan kusa zo in halakar da sahabban manzon Allah gaba daya ba a lokacin da suke da karanci al'umman manzon Allah suna da bukatar sahabban manzon Allah bazan ce duk a kashe su ba haka ce musu to yaya za ka yi ba makawa yace ai ku duk kusa yi do ku ga abin da zai yi sai yace ku gudu kowa ya fita a guje kowa ya fita a guje su hango cewa muna guduwa kawai aka fita a guje a yi wannan gudun illa mutaharrifan da fitalin ne shi kenan sai aka fita a guje sai kuran dawakai kuran gudu na kafa shi kenan sai Khalid bin Walid ya ci ta wasaya sai da rumawa suka tabbatar a yi ba mu sun gudu shikenan sai ya ce a jeru duka a yi layi daya yanzu misali ku 2,000 ne ko 2,500 ko 3,000 kowa ya kama hannun mutum daya kuka yi layi daya ai layi daya ne dogo ya ce to a dinga tafiya ana tare da kura ana gaba ya ce haka saboda ku a bayan naku ba kowa layi daya ne kawai dogo to su rumawa bayan an sun kawo karin 200 sun zamanto 200 da suka hango Khalid bin Walid da dogon layi ana tafiya ana tada kura sai suka gaci bayan wannan layin duka dakarun mayaka ne sai kumandan Rum din ya ce to yadda muka tura aka dado mana 200 to ba mu san adadin da su kuma suka tura aka dada musu ba saboda haka kowa ya kama gabansa wannan shine illa mutaharrifan da kitali wannan shine Khalid bin Walid wanda manzo ya kira shi sayfumin suyufillahi amma wannan bawon Allah in kaji shi ayata suke zagin sa ya kashe musulmi yayi kaza abubuwa maganganu duk da ba abin mamaki bane wanda ya zagi sayyidina Abubakar ya la'ance shi dan ya la'anci Khalid wani abu ne lokacin sayyidina Umar ba abinda sayyidina Umar bai yi ba ya tsige Abubakar ya tsige Khalid bin Walid saboda an canfa shi har ana cewa yasirun nasru haisu sara Khalid duk inda Khalid bin Walid ya tafi anan nasara take an canfa shi ka tsige shi mutane su san da nasarar mu abun Allah ne ba abun Khalid bin Walid ba sai Abubakar ya ce la ugumitu saifan sallahullahu ala a'da'i lahi, takobin da Allah ya zare shi saboda halakar da abokanan gaba. Ni ba zan mayar da wannan takobin gidan cikin gidansa ba. Shi yasa ana yi wa Umar bin Khattab bai'a. Farkon abin da Umar bin Khattab ya zartar bayan an miki mubaya'a ya zama khalifa bayan rasuwan sayyidina Abubakar shine sige Khalid. Sige shi farkon shiga ofis din sa abin da yake nan. Ya rubuta wasiƙa ya bawa Abu Ubaida bin Jarrah lokacin Khalid bin Walid yana Yarmouk. Yarmouk ya rubuta cikin wasiƙa, iza wasala laka kitabi haza fa anta ma'zulu. Da zarar wannan wasiƙan nawa ya shiga hannunka, an cire ka a jagoranci. Mun san Umar bin Khattab zafi ne da shi. Ya yi haka ne saboda mutane sun canfa Khalid, kuma su san da cewa lalle nasara din abun Allah ne, waman nasru illa min indillahi. Saboda wannan ne to shine anan illa mutaharrifan kitabi, canja salo na yaki shi yasa aka ja da baya aka gudu. Au mutahayyizan ila fi'ati, ana cewa haza daga haza ya fusu aka zo aka dauki wazanin tafa'ala tahayyaza, ana cewa tahayyaza, ana cewa in haza. Mutane ne su bar wani bangare su koma wani bangare. Misali kumandan ku ya raba ku bataliya, ka bar bataliyan ku saboda wasu hikimomin yaki, ka koma bataliyan wasu. Misali anan ku dari, can ma ku wasu dari, can ma ku wasu dari, ka fita a cikin darin naku ka koma wani dari. Shine au mutahayyizan ila fi'ati, kun ga an jire wayannan abubuwa guda biyu. Sai kuma wancan al'ana khaffafa Allahu ankum, wanda zai zo abubuwa guda uku. To idan aka rasa wayannan abubuwa guda uku, shine faqad ba'a bi ghadabi min Allah. Mana duk wanda ya juya da baya ba da sababbai guda uku nan ba, bai cika sharutan nan guda uku ba, abu na farko shine ya koma ya gudu da fishin Allah. Allah ya yi fishi da shi, sannan fishin Allah ya fi azaban da za a sa shi cikin ta jahannama. Kamar yadda yardan Allah ya fi gidan aljanna dadi, kamar yadda Allah ya ce waridwanu minallahi akbar, shi kuma fishin ya fi azabar jahannama sanani. Shi yasa aka fara ambatansa faqad ba'a bi ghadabin minallah, furbu sannan wa ma'awahu jahannam, makomansa duk yana magana ne da mura'ati ma'ana. Mutaharrifan da mufradi, mutahayyizan mufradi, ba'a damiri mufradi, wa ma'awahu damiri mufradi, saboda kana da ma'ana, kana da lafzi a duk lokacin da man da ire-iren da suka zo. Wa ma'awahu jahannam, makomansa kuma zai zama wutan jahannama, inda zai koma a lahira kenan. Wa bi'sal masir, in kuwa wutan jahannama nan ne makomansa, to wannan makoma wato ya munana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Harma, andiru madwa.